Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Hadiza Kyari ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da wannan shiri a yau Asabar 23 ga watan Janairu shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, Maryam ba makalan labarai.
Fargaban akwai Amurkawa da yawa da ba a san adadinsu ba, da masu tsauraran ra'ayi suka sauya wa ra'ayi. Na sanya gwamnatin shugaba Joe Biden ƙara duba kokarin da ake yi na yaki da tsauraran ra'ayi a cikin gida. Kuma koya zuwa yanzu an dauki matakan da suka dace. Ranar 8 ga watan Fabrairu za a fara zaman duba yiwuwar sake tsige tsohon shugaba Donald Trump a majalisar dattawan kasar. Biyo bayan yarjejeniyar da 'yan Republican da Democrat suka cimma akan lokacin da za a fara zaman. Adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 a fadin duniya na kusantar miliyan 100. Da safiyar yau Asabar jami'ar Johns Hopkins ta sanar da cewa sama da mutane miliyan 98 suka kamu da cutar a fadin duniya.
Kanan labarin kenan. To a cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa a Najeriya rikici ne yake neman kunno kai a jam'iyyar APC mai mulki, lamarin da ya kai ga wasu sanannun 'yan jam'iyyar fara kokawa da yadda shugaban jam'iyyar mai riko kuma gwamnan jihar Yobe Malam Buni dake tafiyar da jam'iyyar. Za kuma ku ji cewa a kokarin inganta harkokin cibiyar kididdiga ta masu gine-gine a Najeriya, wato NIQS, sabon shugaban cibiyar ya yi kira ga al'umma da ma gwamnati da cewa duk wanda zai yi gini a ƙasar ya tabbatar da waɗanda za su sa ido a kan aikin mambobin cibiyar ne da ke da rajista. Idan kuma muka kalli a jamhuriyar Nijar, za ku ji cewa jami'an tsaro sun kama wani direban motar ɗaukar marasa lafiya ta asibiti dauke da lodin tabar wiwi a yayin da yake kan hanyar koma birnin Tahowa. Raba makeri kuma na nan tafa da shirin a dawo lafiya. Sai kuma kaɗan daga cikin sakonnin da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan, sai mu gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Fargaban akwai Amurkawa da yawa da ba a san adadinsu ba, da masu tsauraran ra'ayi suka sauya wa ra'ayi. Na sanya gwamnatin shugaba Joe Biden ƙara duba kokarin da ake yi na yaki da tsauraran ra'ayin cikin gida. Kuma koya zuwa yanzu an dauki matakan da suka dace. A jiya Juma'a, sakatariyar yada labaran fadar White House Jen Psaki ta sanar da cewa an fara yin nazari don yin kwaskwarima a tsarin yaki da ta'addanci na cikin gida, inda ta ambaci farmakin da aka kai akan ginin majalisar dokokin kasar a ranar 6 ga watan Janairu. Mace-mace da barnar da aka yi sun bayyana abin da muka sani da dadewa, wato karuwar masu tsauraran ra'ayi a cikin gida babbar barazana ne ga tsaron ƙasa da ke karuwa. Abinda Saki ta fadawa manema labarai kenan, inda ta kira sabon matakin da aka dauka na farko. Ranar 8 ga watan Fabrairu za a fara zaman duba yiwuwar sake tsige tsohon shugaba Donald Trump a majalisar dattawan kasar. Biyo bayan yarjejeniyar da 'yan Republican da Democrat suka cimma akan lokacin da za a fara zaman. Shugaban masu rinjaye a majalisar dattawa Chuck Schumer ya sanar da tsarin abubuwan da za su yi, bayan da shugaban masu rinjaye a jam'iyyar Republican Mitch McConnell ya buƙaci a jinkirta zama don a ba Trump ƙarin lokaci don ya shirya kare kansa akan zargin da ake yi masa na tanzara tarzoma. Ana zargin Trump ne da haddasa mummunar tarzomar da aka yi a ginin majalisar dokokin Amurka a ranar 6 ga watan nan na Janairu. Jinkirta zaman tsigewar kuma zai ba majalisar dattawa ƙarin lokaci na tabbatar da sakatarorin ma'aikatan gwamnatin shugaba Biden da ya zaba, da kuma duba kudirin da Biden din ya gabatar na dala triliyan 1.9 don tallafin COVID-19. Adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 a fadin duniya na kusantar miliyan 100. Da safiyar yau Asabar, jami'ar Johns Hopkins ta sanar da cewa sama da mutane miliyan 98 ne suka kamu da cutar a fadin duniya, kuma an samu mace-mace sama da miliyan 2. A halin da ake ciki, har yanzu cutar na yaduwa, amma mu ma muna da abubuwa 2 da za su taimaka: rigakafi da raguwar yanayin sanyi. Abinda Yves Van Lefima, mai magana da yawun ma'aikatar lafiyar Belgium, ya faɗa kenan game da cutar COVID-19 a ƙasar. Mr. Eves ya ce yana fatan yanayin da za a shiga zai taimaka wajen rage yawan mutanen da ake kwantarwa a asibiti a Belgium. Mutane kusan 690 ne suka kamu da cutar COVID-19, wasu fiye da 20 kuma suka mutu a kasar ta Belgium.
Kafin ku ji karshen labaran duniyar, za mu leka bangaren rahotanninmu. A Nigeria, rikici ne yake neman kunno kai a jam'iyyar APC mai mulki. Lamarin da ya kai ga wasu sanannun 'ya'yan jam'iyyar suka fara kokawa kan yadda shugaban jam'iyyar mai riƙon ƙwarya kuma gwamnan jihar Yobe, Mimala Buni, da ilahirin kwamitin ɗinsa suke tafiyar da jam'iyyar, amma kuma wasu na cewa akwai rashin fahimta a cikin al'amarin. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto da ta aiko mana da shi.
A cikin jidajigan jam'iyyar APC mai mulki kuma tsohon ministan matasa da wasanni Barista Solomon Dalung ya koka cewa akwai rikicin cikin gida da ke haramar barkewa nan ba da jimawa ba. Barista Dalung ya ce rikicin yana da ruwa da tsaki da kokarin mallake jam'iyyar gabanin zaben shekara 2023.
Abubuwan da yake faruwa yanzu dai jam'iyyar mu na APC wato kaman za a yi mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ne, domin a yanzu da nake magana an rushe ma jami'an gabaki da bai da mamobi ko shugaban ka zama ba mamba na APC ba, su kuma ci kuma tojin su ne mamobin jami'an, amma bai ci su ba wanda yake fati, domin an rushe mamba na kowa. Saboda haka mu yanzu mamba yan APC ba ne, sai an dawo mana da takada mun je tukuna mu sake shiga jami'a kamar shigan soja. Saboda haka waɗanda suke wannan jami'a yanzu wannan kwamitin shugaban ka zama ba dan APC ba ne, sai ya sace zuwa gaban wannan kwamiti. Wannan a shirance ita ce masani, hankali bai dauka abin da suka yi ba.
Amma tsohon shugaban kwamitin tsare-tsare na jam'iyyar APC Ibrahim Masari ya mai da martani yana cewa akwai rashin fahimta ne dungudungun a cikin al'amarin.
Abinda ni dai na sani an ce an rusa shugabannin jam'iyyar APC daga mataki na mazaɓin kansila har ya zuwa jihohi da mataimaka na national officers da masu riƙe da ofisoshi na yankuna, wato abin da ake kira shiya-shiya. Ni ya ga abin da sani kenan. Sannan sai aka ce za a sake yin updating ko kuma sabunta ainihin wannan register waɗanda da ba su yi register ba a matsayinsu na 'yan jam'iyya kuma suna cikin jam'iyyar APC amma ba su da wannan kati abin da ake kira membership, so za a yi musu. Waɗanda suke da shi kuma za a sake sabintawa a samu kundi cikakke a sanya sunannakin mutane.
To sai dai ga mai fashin baki a al'amuran yau da kullum musamman ma na jam'iyyar APC, Mustapha Shehu Rumu ya tsokaci akan batun yana cewa
abubuwa na siyasa suna zuwa da rikice-rikice da damuwa da yawa, kuma ba komai ne ake yi kaga an yi ma daidai ba, amma dai a kowane hali a kowane mataki shi constitution wato kundin tsarin mulkin jam'iyya yana gaba da duk wani abu da za ka zo da shi. Saboda haka ala kulli halin su shugabanninmu muna ganin sirin kabin tanaje-tanaje na kundin tsarin mulkin jam'iyya. Saboda in ka sauka daga kansa, in ka karya dokoki na cikin tsarin mulki, in an je kotu to za a dawo da kai baya.
Abin jira a gani shi ne yadda za ta kaya a lokacin taron ƙasa da jam'iyyar ke haramin yi a wani lokaci nan gaba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Madalla a gaida Madina Dauda. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Maryam dauke da sauran labaran duniya.
‘Yan sandan Rasha na kama masu goyon bayan madugo 'yan adawa kasar ta Rasha da aka kulle Alexei Navalny, yayin da suka dunguma kan titunan kasar fiye da 60 a yau Asabar, suna zanga-zangar neman a saki babban mai caccakar gwamnatin Kremlin, inda suka yi watsi da matakan da 'yan sanda suka ɗauka na wargaza masu zanga-zangar da suka ayyana a matsayin wadda ta sabawa doka. An fara zanga-zangar ne daga yankin gundumar Far East da kuma Siberia, ciki har da Vladivostok da Khabarovsk da kuma Chita, inda dubban mutane suka hallara a cewar masu goyon bayan Navalny. A Khabarovsk, wani birni a Rasha da ya hada iyaka da China mai kimanin tazarar kilomita 8,000 gabas da birnin Moscow, masu zanga-zangar da ke goyon bayan Navalny sun yi ɗauki ba daɗi da 'yan sanda da suka yi ƙoƙarin hana su tattaruwa. Ana ƙara matsawa a gwamnatin Somalia lamba, yayin da ake zargin an tura sojojin Somalia makwabciyar ƙasar Habasha domin su shiga mummunan yakin yankin Tigray. Iyaye mata sun yi wata zanga-zangar da ba a saba gani ba a Mogadishu, babban birnin Somalia, da wasu wurare suna buƙatar sanin makomar ƴaƴansu da a baya aka tura su domin ba su horon soja a Eritrea. Iyayen suna damuwa akan cewa an kai ƴaƴansu zuwa yankin Tigray, inda sojojin gwamnatin Habasha suke fada da mayakan na Tigray tun cikin watan Nuwamba, a wani tashin hankali da ke barazana ga zaman lafiyar yankin na Afirka.
To, a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kokarin inganta harkokin cibiyar ƙididdiga ta masu gine-gine a Najeriya, wato NIQS a takaice, sabon shugaban cibiyar na 25 Alhaji Muhammad Abbatar ya yi kira ga al'umma da ma gwamnatin ƙasar da cewa duk wanda zai yi gini a ƙasar ya tabbatar da waɗanda za su sa ido akan aikin mambobin cibiyar ne da ke da rajista, don gudun rushewar gine-gine da ake fuskanta a wasu lokuta. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da cibiyar ta kaddama da sabon babban ofishinta da ke Abuja. Ga dai ƙarin bayani cikin zantarwa da wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim da shugaban cibiyar.
Alhaji Muhammad Abbatar, wanda a cikin watan da ya gabata ya karɓi shugabancin cibiyar ta ƙididdiga ta masu gine-gine a Najeriya, ya bayyana takaicin cibiyar kan ire-iren rushewar gine-gine da ake fuskanta a ƙasar.
Idan mutane za su fara gini ko kuma gwamnati su tabbatar cewa wayanda za su saya su yi musu zane da kuma ƙididdigan abin da ainihin wayannan project zai ɗauka zai ci, to kamata a yi su samu namu members da suna da rajista domin su yi musu wannan ayyuka. Amma idan su kira mu ba, suka ji suka samu wanda shi ba shi da rajista, ya zo ya yi musu abin da yake gani a kansa cewa daidai ne, amma alhali daga karshe sai a samu bacin rai. To shine kullum idan muka samu irin wannan dama, muna kiran jama'a cewa a'a, kar ku je ku samu wanda shi ba shi da rajista, ku samu wanda shi yana da rajista. Shi wannan ya san cewa idan ya je ya yi laifi, to gaskiya idan mun kama shi ba mu bari shi, muna tuhumar sa. A cikin takardun mu muna da dokoki wanda dukkan mutumin ba su mu sun sani, kuma muna jaddada musu kar ku je ku sa hannunku a cikin abin da babu shi.
A wasu lokuta dai ana zargin mambobin cibiyar da ke da rajista a matakan gwamnati da kamfanoni kan amince wasu wajen tsarin gine-gine waɗanda a ƙarshe baya daɗewa har ya kai ga rushewa ko kuma cutar da al'umma. A cewar shugaban, akwai matakai na hukunci da mahukunta a cibiyar ke ɗauka ga duk wanda aka kama da laifin haka.
To ainihin su mutane mu muna shakka ko ma suna cikin gwamnati ko a waje, su je su sa hannu su ire wayannan abubuwa. Su saboda idan an yi wannan zane da kuma su calculations ɗin, misali idan shi engineer ya rubuta cewa wannan wurin yana so a sa rodi mai 16 mm ko mai 20 mm. Kwanci surveyor ya zo ya measure kuma wannan guri 16 ne ko 20 ne. To idan aka fito site ba tare da ganin ido mutane mu ba, professionals din ba, sai su mutane sai su je su yi rufa-rufa kafin a sake dawa, sun riga sun je sun rufe shi. To idan an rufe shi ciki aka rubuta ga abin da aka rubuta wanda zai dauka wannan nauyi, amma kun je kun sa abin da ba shi ba, so muke duk lokacin da aka samu wannan rushe-rushen gidaje, a'a, so kamo wayannan mutane suke su kawo mana su. Idan suka kawo mana su, za mu bincika. Idan ba ya sa namu ce, to kaga kuma mun gaya muku ga iri abin da yake, amma idan yana register din gaskiya akwai matakin da ake dauka. Akwai matakin, muna discipline, muna suspension, muna akwai sanctioning, suna nan dangane ga laifin da mutum yayi. Babban laifi yana da babban sanction, karami laifi kuma yana da warning da kuma wasu abu da muke yayi. To gaskiya su mutane mu, wato wanda yake da license baya so yaji abin da zai sa a janye wannan license a hannun shi.
Shugaban ya kuma bayyana kalubalen da cibiyar ke fuskanta a ayyukanta sakamakon annobar COVID-19.
To gaskiya COVID-19 ya shafi harkar namu sosai, saboda misali a construction site din mu inda ake aiki ake cuɗanya mutane, kaga suna nan diya suna aiki. Yanzu gwamnati saboda protocol din an hada mutane ya kalilin suke fitowa, to abinda aka lissafa misali kamar za a gama aiki a cikin shekara daya, saboda wannan COVID da ake so a samu social distancing ba a gama. To idan kuma ba a sauri an kama ba, hawan kaya zai shigo, ya fara shigewa, farashin zai shiga, kuma cost na abinda aka irga misali za a gama shi cikin miliyan kaza, yanzu kaga zai wuce wannan.
Daga ƙarshe dai shugaban ya bayyana rawar da cibiyar ke takawa wajen ganin an samu inganci a shirin gwamnati na gina gidaje ga marasa ƙarfi a cikin al'umma.
Tunda farko mu ne muka taka rawan, saboda mun kai gaisuwa bana ban girma zuwa gurin shugaban ƙasa Lasiya, kuma a cikin abubuwan da muka rubuto wannan shi yana ciki na social housing a ciki, mun yi recommendation cewa yana da kyau a duba wannan. Ya nuna cewa mu yana QS muna da welfare din mutane, ya sa muka sa wannan a ciki, kuma gwamnati alhamdulillah sun duba wannan, yau ana ta aiki. Tunda farko daga shimfiɗa din ba mu muna ciki, To a yanzu hakan kuma members din mu mun rubuta press release cewa mu zamu bada iya gurgurdun corporation din mu a tabbatar cewa wannan manufan an ci nasara. Saboda haka mutanen mu individual and collectively zamu sa iya kokarin a tabbatar cewa social housing din ya zama reality kuma jama'a su samu su access saboda su samu wannan amfani abu.
Shamsiya Hamza Ibrahim, Riyar America daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu kuma bari mu leka jamhuriyar Niger, inda jami'an tsaro suka kama wani direban motar daukar marasa lafiya ta asibiti dauke da lodin tabar wiwi a yayin da yake kan hanyar komawa birnin Tahowa bayan da ya aje wani marasa lafiya asibitin birnin Yamai. Yanzu haka ana ci gaba da gudanar da bincike domin gano dukkan masu hannu a wannan al'amari. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sale Mamman Barma, ya aika mana da ƙarin bayani.
Kimanin sinki 155 na tabar wiwi ne jami'an tsaron garin Tsarnawa suka gano a wata motar ambulance lokacin da direban ta ke kokarin shigar da su birnin Tawa, wato akan hanyar sa ta komawa gida daga nan birnin Yamai, inda asibitin ta Tawa ta turo shi ya zo da wani marasa lafiyan da ke cikin mawuyacin hali. Malam Ganda Sale shine shugaban kungiyar Adena mai yaki da safarar miyagun kwayoyi.
Mun ga ma wurin da anka dauko kayan anka sa mai cikin ambulance ko abin da ake ce ma brick 155 ne, san sankan sanka abin su ne anka kama, ba karami abu bane. Kuma daga Sarnawa ne anka kama shi, daga ban Sarnawa kadan ne can yanzu anka kai shi gidan gendarmerie. Ambulance wanda maganar da muke yi yana bakin likitan Tawa. Jiroma ne lotizo ne kuma anka ce saura mai wata biyu ya retire, da anka yi binka ce shekara uku kenan da bai da aikin komi sai wannan aiki. In ya kawo malada ko malada ya kire mission ya zo nan kaka mota mai dauka mara lahiya sai a dauko miyagun abu a sashi.
Faruwar wannan al'amari ta sake farfado da muhawara a game da yadda ta'ammali da miyagun kwayoyi ke kara karfafa a wannan kasa.
Sunana Malam Ali Magashi. Abun yana cin mutuwa ƙorya kuma yana ba mu tsoro a ko ina. Kwaya ta shiga ta lalata yara, babu abin da suke sai shan kwaya. Wannan abu ina zai kai mu. Kaji ba ka gani ho yanzu motar likita a kama da kwaya, kuma ka dauka ka gani ta fannin wani tashin hankali da muke fuskanta, ta danci terrorism, jihadism da wani wane ne, ba komai bane, ba kwaya ne ake sa yara suna sha, hankalin suna juyewa, ba san cikin yanayin da suke ba, su dai suna ta danci, suna kashe-kashe. Kare 10 na dare wato sai tare ka da asare ka amshi makanka duka, kuma ba komai bane, ba shashin kwaya ne kamuna ka.
Sunana ta Musadatu Litinin. Wallahi amma abin da kike ba fargaba yanzu ko iya maza ma da Allah ya baka ma hankalin ka ina tashi biskan abin da a harkokin da suke na tare da jama'a balantana diya mata kenan. Muke roƙon Allah, Allah ya kare su, ba su tarbiya ta gari, hukumomin su kuma mutakin da kuma su dauka, kotu ma'aikata a sa an tsaro, duk abin da ake yi a sa ido sosai bisu gari. In babban mutum ne, in karamin mutum ne, a yi survey tunda haraka daga bisu yake fara, kuma haraka kwaya daga bisu yake farawa.
Ko a makon jiya jami'an tsaro a mashigar birnin Yamai sun kama wata mota dauke da sinkin tabar wiwi 141 marin da ya bada damar gano mutane 7 da hannu a wannan aika-aika, cikin su har da wani alƙalin kotun Doso da mataimakiyarsa da soja guda, waɗanda a halin yanzu ke kulle a gidan kaso kafin a nan gaba su gurfana a gaban kuliya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Sule Mumuni Barma, wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sab koma gefe guda domin Baba Makeri ya gabatar da shirin A dawo lafiya.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na A dawo lafiya. Baba Yakub Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau ne muke kawo ƙarshen hira da muka faro da Isa Ali, shugaban wata kungiya ta Valt mai fafutukakkiya ya hatsarin ababen hawa a ƙasar Ghana, akan alƙaluma da hukumomin Ghana suka fitar akan hatsarin ababen hawa tsakanin watanni 8 a shekarar da ta gabata. A makon jiya Isa Ali ya ɗauko mana bayani dalla-dalla akan yadda hatsarin suka faru, inda ya ce an samu hatsarin ababen hawa 15,000, Ghana sama da mutum 1,500 ne suka rasa rayukansu ta hanyar hatsarin. Sai ya ci gaba da cewa
cikin wannan kuma mun samu 1,600 shine wannan 1600 da su ma sun ka samu hasari shine wadanda ke sai mu ce pedestrians kenan wadanda
ke masu tafiya da sau
masu tafiya da sautin su ma an samu 1600 kenan su ma wasu su gaskiya sun samu jin ciwo wasu gaskiya kafafuwan su da hannayen su da dama wannan kuma ya kawo sannan
abinda mutane suke so su gane duk da irin waɗannan matakai duk da cewa ɗan sanda ba su da yawa amma dai akwai matakai da dama da gwamnatoci suke ɗauka musamman a ƙasashe mu masu tasowa shin hatsarin mota za su ƙare don saboda duk da matakan da ake ɗauka kowace shekara sai ka ga shekarar da ke gaba ana samun abin yayi muni ya fi shekarar baya shin za a zo akwai lokacin da za a tashi a ga hatsira sun ragu a ƙasashenmu
tambayan ga gaskiya yana da sanani saboda kun mun duba statistics da ake bayar na gwadawa
eh kididdiga da ake bayarwa
ya kidayen da su ake bayarwa na gwadawa kamar kun an duba sai mu ce shekaran na biyun da ta wuce 2019 da 2020 na an samu karuwa cikin hasari around percentage kenan 15 ka gane kun ka duba wasu unguwanni misali akwai kidayen da an ka zo da shi na gwadawa kamar garu ka san mu ce regions kenan ko unguwanni wanda jama'a ke da yawa ko cosmopolitan kun ka doki kamar Greater Accra ka gane Greater Accra haka mun san babban gari ne shine capital kuma motoci na shigowa da dama ana amfani da motoci a yau gari ya waye jama'a na samu arziki suna sayan motoci jama'a na da yawa ciki mun ka duba kuma fanne unguwa kamar Ashanti region kenan
yankin Ashanti
Ashanti kuma jama'a na da yawa ana sayan motoci saboda mun ka duba middle class din kenan karuwa ya zo ciki ana sai so mun duba garo kan da jama'a ke da yawa ake kasuwanci da komai ke ci gaba ana samu hasari na ta hawa ne as against garo kan da kamar mu duke shi mun ka duke northern region mu kenan wani upper east upper west da sauransu saboda kamar hasarin da ke wurin bai da yawa haka in dai ka ji wani hasari dai sai ka ga kamar maybe highway nan ne an ke samun matsaloli so abinda dai za mu ce ne to mu da kira muke yi a yi kokari kuma akwai tanadi da ne ake yi wasu akan kira cewa kama in ana so a samu sauki hasarin motoci shine na farko gwamnati ta yi kokari ta bude hanyar motoci da muke da shi yanzu haka a bude shi inda muke da single lane a yi a bude shi ya so a samu motoci biyu na wucewa ka gane wannan kuma sha ne arziki ne sannan na biyu kuma mu yi batun yan sandan da ya da zo mu yi wannan kuma a yi a kara su sannan na uku kuma wasu kuma ana kira cewa kama wani lokaci motocin da ma an ke shigo da su gare wani lokaci akwai matsala kai sai ga kamar wasu motoci sai mu ce an amfani da su shekaru 10-20 zuwa amma sai ka ga kamar an shigo da su cikin gari haka kaga wannan ya kawo mana matsala amma akwai shirin da gwamnati ta zo da shi cikin shekaru da ne ta wuce gwamnati ta zo da wani doka da za a hana sai mu ce motar da ta samu hasari turai ba a yadda wannan motocin su shigo saboda an samu yardan manya-manyan kamfanoni da za su shigo su zo su da kansu su manufacture motoci kenan kamar yadda ake da shi kasashen turai mun samu kamar VW
wato za su zo su kera motocinsu a Ghana kenan
banda kera ba kamar assembly ma a iya ne a yi sauran
fasa har hadawa kenan
a zuwa a hada cikin gari in ya so kuma in za a san da shi sai a san da shi da sauki ma'aikata ma'aiki ne ka iya ka zo a dan baka dai lokaci kana amfani da motoci to wannan dai muna fatan cewa kamar ba da jimawa ba an samu dan motoci da dai dan ba su gaji ba cikin garuka abinda kuma an ka ce ki in dai an yi an cika wannan alƙawari to ba da jimawa ba, to sai mu ce mun iya mu magance wannan ababai saboda an samu motocin da ba su wahala ba, ba su jima ba, suna nan.
Tuma dalla a gaida Isa Ali. A mako mai zuwa za mu shiga ƙasar Najeriya domin sanin yadda lamarin yake da kuma irin matakan da hukumomi ke ɗauka domin kiyaye hatsarin ababen hawa ko yadda suna tasiri. To amma yanzu a madadin shi Isa Ali, shugaban kungiyar VALD mai fafutukar kiyaye hatsarin a Ghana da daukacin ma'aikacin sashen Hausa da muryar Amurka musamman Hailo Haile da ya daidaita mana sautin shirin, Baba Yakub Makerin ne daga nan Washington da ke sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
A gaida Baba Makeri. Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aika mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko a yau, saƙon haɗin gwiwa ne da muka samu daga Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala Nayashi Lakwaja, dukansu daga jihar Kogi, inda suka ce salamu muryar Amurka da alama kalaman gwamnan jihar Ondo Mr. Rotimi Akeredolu ta fara tasiri tunda an fara kaiwa wasu Fulani makiyaya hari a dasukan jihar don korarsu ta ƙarfin hali. A don haka ya kamata gwamnatin Najeriya da masu faɗa aji su tashi tsaye wajen shawo kan wannan batun tun da wuri don gudun abinda ka iya biyo baya. To sai kuma sako na gaba da muka samu daga Baban Dimamman Bande, shi kuma cewa yayi salamu BOA Hausa, cafke motar marasa lafiya a cike da miyagun ƙwayoyi a Niger babban abin takaici ne, muna kira ga hukumomi da su gaggauta hukunta su don ya zama darasi ga al'umma. To sai sako na ƙarshe da muka samu daga Abubakar Ankure Lakoja, shi kuma cewa yayi assalamu alaikum muryar Amurka, ku ba mu dama mu jinjina ga Malam Ahmed Gumi bisa ga lallashi da ya yi wa masu bindiga daɗi har suka karɓi tuba daga yin garkuwa da jama'a a hanyar Kaduna zuwa Abuja. Da wannan ne muke kira ga sauran malamai da ma sarakunan gargajiya a sassan jihar ƙasar nan da su gaggauta wajen shawo kan sauran masu yin garkuwa da jama'a, wataƙila sauran 'yan bindiga za su yi saurin miƙa wuya ta hanyar laluma fiye da yin amfani da ƙarfin soja. Da fatan Allah ya shirya mu baki ɗayanmu. Amin summa amin. To ma dalla, mun kuma gode da saƙonnin naku, ku ci gaba da aiko mana da saƙonni. Yanzu kuma sai labarai, amma fa a taƙaice.
Fargaban akwai Amurkawa da yawa da ba a san adadinsu ba da masu tsauraran ra'ayi suka sauya wa ra'ayi na sanya gwamnatin shugaba Joe Biden ƙara duba kokarin da ake yi na yaki da tsauraran ra'ayin cikin gida, kuma ko ya zuwa yanzu an dauki matakan da suka dace. Ranar 8 ga watan Fabrairu ne za a fara zaman duba yiwuwar sake tsige tsohon shugaba Donald Trump a majalisar dattawan kasar, biyo bayan yarjejeniyar da 'yan Republican da Democrat suka cimma akan lokacin da za a fara zaman. Adadin masu kamuwa da cutar COVID-19 a faɗin duniya na kusantar miliyan 100. Da safiyar yau Asabar, jami'ar Johns Hopkins ta sanar da cewa sama da mutane miliyan 98 suka kamu da cutar a duniya, kuma an samu mace-mace sama da miliyan 2.
To masu sauraro, anan za mu dasa aya sai kuma an jima a shirinmu na dare idan Allah ya kai mu. Za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma ita Maryam Dauda da ta tayana gabatarwa, sai Hailu Haile wanda ya bada umarni, kuma injiniyan namu na yau ni Hadiza Chadi ke cewa ku huta lafiya ma assalamu.